Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin da magara na Jamhuriyar Niger akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. A Jamhuriyar Niger ana iya samun mu a wasu tashoshin FM amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa dake birnin Yamai akan mita 102.5. A Ghana kuma ana iya samun mu Alfa Radio dake birnin Kumasi. Sauraro Tamar Abadi ce yake muku sallama a cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin Damagaram tare da taimakon ofishin muryar Amurka dake birnin Yamai. To a cikin shirin za a ji cewa jiragen yakin Najeriya sun halaka sama da yan bindiga 120 a dajin Sabubu dake jihar Zamfara.
Ina da kwarin gwiwa cewa wannan hari mai zafi da ake kaiwa yan ta'adda wanda suka hana mutane zaman lafiya zai kawo nasara kwarai da gaske.
A Jamhuriyar Niger kuma yan adawa da masu bilki a kasar ne ke ci gaba da mayarwa juna martani game da yadda sabon shugaban kasar Muhammadu Bazoum ke gudanar da mulkin sa.
Abubuwan da mun kace tsohon shugaban kasa yana yi wanda ba su da kyau su ne wanga sabon shugaban kasa su ya sakance su ya tawurin gyaran su.
Ai can ware magana Bazoum ba dan kasa sosai ba. An ka komo sun ka fara cewa zaben da an ka wadi sakamakon bai yi ba bai ci zabe ba. An ka komo sun ka komo suna yaban Bazoum kenan sun yarda da zaben yanzu Bazoum yayi aiki wanda su ga ganin su wanda suka cewa Muhammadu Isu bai yi ba.
Idan muka sake komawa tarayyar Najeriya kuma za a ji cewa aikin rajistar katin zabe ta yanar gizo na fuskantar karancin masu rajista a jihar Adamawa.
Mun yi rajista da mutane 1,110 kuma mun ba da bayani akan cewa wannan 1,110 din ba shi da yawa saboda wayansu jihohi kudu sun yi rajista mutane da yawa.
Idan muka sake komawa Jamhuriyar Niger za a ji tasirin da bude iyaka tsakanin kasar Algeria da Jamhuriyar Niger zai yi a fannin tattalin arziki kin kasashen biyu.
Algeria wanda take nema sosai wajen babu kamar nama. Gudun mana rakunmu. Yana yau kaga Algeria da yawa za su amfani da rakunmu mu ko ince da kasashen mu gaba da Niger.
Akwai shirin na kasa da sharhin jaridun Ghana amma dukannin su sai an saurari labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Shawarar da kasar Faransa ta yanke kwanan nan ta rufe sansanonin sojinta tare da rage yawan sojojinta a Mali ta janyo cece-kuce daga mutanen yankin. A makon jiya shugaban Faransa Emmanuel Macron ya yi shelar cewa kasarsa za ta fara rufe sansanonin sojinta uku dake arewacin Mali wanda za a kammala zuwa ƙarshen wannan shekara ta 2021. Za a fara rufe sansanonin ne bayan an wuce rabin shekarar 2001. Sannan za a kammala zuwa farkon shekarar 2022 abinda Macron ya faɗa kenan a wani taron manema labarai bayan wata ganawa da shugabannin kasashe biyar na yankin Sahel ciki har da Mali, Burkina Faso, Chad, Mauritania da Niger. A wannan watan Amurka za ta fara jigilar dubban mutane daga Afghanistan waɗanda suka taimaka ma sojojin Amurka a ƙasar a tsawon shekaru 20 da suka gabata saboda tsaron makoman rayuwarsu yayin da Taliban ke daɗa kai hare-hare. Fadar shugaban Amurka ta White House ta sanar jiya Laraba cewa za a fara kaddamar da abin da ta yi wa lakabi da Operation Alert Refuge, wato aikin bayar da mafaka ga abokan aiki waɗanda da dama daga cikinsu ke jiran wata takardar visa ta musamman ta shiga Amurka. Game da takamaiman adadi ba zan iya gaya muku ba saboda dalilai na tsarin aiki da kuma na tsaro. Abinda sakatariyar yada labaran fajar White House Jen Psaki ta gaya ma manema labarai kenan. Ta kara da cewa to amma zan iya tabbatar muku cewa tuni aka fara shirin kwasar waɗanda suka buƙaci visa ta musamman din. Mutane sama da 93,000 suka mutu bara a Amurka sanadiyar tsananin shan mugan ƙwayoyi, adadi mafi yawa a tarihi, wanda masana suka ce daga cikin abubuwan da suka haddasa har ma da yawan zama a ware da mutane da dama suka fuskanta lokacin da matsalar annobar corona ta kai makura. Jiya Laraba gwamnati ta bada rahoton cewa adadin mace-macen na shekarar 2020 ya dara na shekarar da ta gabata ta 2019 mai adadin mace-macen yan kwaya 72,000. Wannan babbar asara ce ta rayukan bil'adama, abinda Brandon Marshall, wani manazarcin kiwon lafiyar jama'a a Jami'ar Brown, wanda ya binciki matsalar tsananin shan kwaya ya ga yama manema labarai kenan yace tun dama Amurka na fama da matsalar tsananin shan mugan kwayoyi to amma annobar corona ta dada tsananta lamarin jiya Laraba an dubi lafiyar shugaban Brazil Jair Bolsonaro saboda yiwuwar masa tiyatar gaggawa dangane da wani kari a hanjinsa a cewar ofishinsa an kwantar da Bolsonaro mai shekaru 66 a asibitin soji dake Brasilia da safiyar jiya amma bai fama da matsala bisa ga wata takardar bayani ta farko wadda tace likitoci na sa ido kansa saboda yawan shakuwa to amma bayan yan sa'o'i sai ofishin shugaba Bolsonaro yace likitan da ya taba yin masa tiyata bayan da aka daba maruka a ciki a yayin yakin neman zaben shugaban kasa na shekara 2018 ya yanke shawarar kai shi Sao Paulo inda za a yi masa wasu ƙarin gwaje-gwaje saboda tantance ko akwai buƙatar yin masa tiyatar gaggawar jiya Laraba shugabannin kungiyar tarihi Turai sun gabatar da tsarin kungiyar mafi gawurta na dakile dumamar yanayi tare da sabon kudurin su na rige yawan fitar da sinadarin carbon da kashi 55 cikin 100 wato kasa da na shekarar 1990 nan da shekarar 2030 wannan kudurin wanda bangaren zartaswar kungiyar tarihi Turai ya gabatar zai sa burin kungiyar na kawo ƙarshen gurɓata muhalli zuwa shekarar 2050 ya zama doka ta yadda kasashen za su sake fasalin yadda suke samun makamashi shugabar kungiyar tarihi Turai Ursula von der Leyen ta faɗi yayin wani taron manema labarai cewa shirin wanda aka yi wa lakabi da Fit for 55 zai kasance wani jadawali na irin ƙwararren matakan da ya kamata a ɗauka don cimma burin yankin game da batun yanayi a halin da ake ciki kuma masu shirya gasar Olympics sun yi alkawarin bayar da fifiko ga abubuwa masu dorewa a gasannin da za a yi a Tokyo a wani yunkuri na nuna yadda kasashe irin Japan mai fitar da sinadarin carbon sosai za su iya komawa ga amfani da abubuwan da ba su cika fitar da carbon ba matakan da suka dauka sun hada da wadata sansanonin gasar Olympic din da kujeru da gadajen da aka yi su da abubuwan da ake iya sake sarrafawa da amfani da wutar lantarki na sola da dangogin su da kuma takaita barnar abubuwan bukata a wuraren gasar to amma kamar kowace babbar harkar kasa da kasa labudda gasar Olympic ta Tokyo za ta tafi ta bar wata alama a doren kasa
to madalla labaran duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai taskar rahotanni za kuma mu fara ne da tarayyar Najeriya inda a wani sabon yunkurin shawo kan matsalar tsaro a shiyar arewa maso yammacin kasar jiragen yankin Najeriya sun hallaka sama da yan bindiga 120 a dajin Sabubu dake jihar Zamfara daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina
ana da ci gaba da ƙara samun haske akan harare masu zafi kuma ajere-ajere da jiragen yakin rundunar sojin saman Najeriya ke ci gaba da kaiwa ga yan bindiga dadi a dajin Sabubu dake jihar Zamfara kawai yanzu bayanai na cewar kimanin yan bindiga 120 ne jiragen yakin Najeriya suka halaka ta hanyar musu ruwan bamabamai tun da farko dai an samu rahoton sirri ne na inda wasu yan bindiga ke ci gaba da tattaruwa take kuma aka tura jirgin leken asiri na sojojin saman Najeriya wanda ya gano yadda yan bindigar ke ci gaba da kai komo suka kuma tattaru a gindin wasu bishiyoyi a cikin dajin kafin daga bisani aka tura jiragen yaki suka farma su lokacin da na tuntubi kakakin hedkwatar rundunar sojojin saman Najeriya Air Commodore Edward Gabquet ya tabbatar min cewar hakika jiragen yakin su na can na ci gaba da kai farmaki masu zafi a dazukan da ke jihar Zamfaran amma ya ce ba za su yi cikakken bayani ba sai dai mu jira sauran karin bayani daga hedkwatar tsaron Najeriya ko mai irin wannan harhare yake nufi ga sha'anin yaki da yan bindiga dadi Air Commodore Babagama mai ritaya masanin tsaro ne
wannan ya nuna maka an samu ci gaba an samu nasara a wannan yaki da ake da yan ta'adda yadda rundunar sojojin sama suka kai hari aka kashe mutum fiye da 120 wannan ya nuna maka cewa ana samun nasara a cikin wannan yaki da ake da yan ta'adda
mai sharhi kan al'amuran tsaro Major Muhammad Bashir Shu'abu Galma na marabala ne da irin wannan farmaki
ko da kini soja kasa ne mai ritaya amma indai ana samun target in accurately ba tare da wani collateral damage ba to ai abinda ake so kenan kuma kila wannan zai sa su masu irin wannan ayyuka su fara ajiye makaman su kamar yadda ake nema da masu yi
a cewar Air Commodore Babagama mai ritaya idan har irin wannan farmaki ya dore to kwalalle hakika zaman lafiya na nan kusa.
Ina da kwarin gwiwan cewa wannan hari mai zafi da ake kai wa wayannan yan ta'adda wanda suka hana mutane zaman lafiya zai kawo nasara kwarai da gaske, kuma wannan shine kamata abinda ayi. Wayannan abinda rundunar sojojin sama suka yi da karkashe su da daukan wannan matakin mai zafi, ina tabbatar maka cikin lokaci kadan wayannan mutane za a murkushe su, wayannan mutane ba za su samu daman da za su ci gaba da kuntata mutane da al'umma ba. Saboda haka wannan da abu da aka yi daidai, kuma abin da ya kamata a yi kenan tuntuni.
Yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da wannan farmaki mai zafi na jiragen yakin Najeriya zai yi domin dakile aika-aikar yan bindiga dadi a jihar Zamfaran da masu jihohin da ke arewa maso yammacin Najeriya. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Hassan. To yanzu kuma sai jamhuriyar Niger, inda ake ci gaba da mayarwa juna martani tsakanin yan adawa da masu mulkin kasar game da yadda sabon shugaban kasar Muhammad Bazoum ke gudanar da mulkin sa, musamman ma game da yabon da shugaban kasar ke samu wajen yan adawa. Daga birnin Kwani ga rahoton Haruna Mamman Bako.
Yanzu haka dai maganganu na ci gaba da yin kamari a jamhuriyar Niger tsakanin masu mulki da yan adawa dangance da yabon da masu mulki suka ce yan adawa na yi wa shugaban kasa mai ci yanzu a jamhuriyar ta Niger. Wannan ko domin kushewa tsohon shugaban kasa Alhaji Muhammadu Isu inji masu mulkin don kawo rudani a cikin jam'iyyar mai mulki. Alhaji Dan Baba Mamman Tsini shine kakakin jam'iyyar PNDS tare da reshen birnin Kwani.
Ni abinda na doka yabon wanda yan ada kai ba su iya kwabce ma gaskiya, babu duk duniya wanda Allah halitta wanda ya iya ya kauce ma gaskiya. In ka diba ai can warin magana bazun ba dan kasa suke ba, an ka komo sun ka fara cewa zaben da an ka wadi sakamakon bai yi ba, bai ci zabe ba. An ka komo sun ka komo suna yabon bazun kenan, sun yarda da zaben. Yanzu bazun yayi aiki wanda su ga ganin su wanda suka cewa Muhammadu Isu bai yi ba. To wannan su duwa da sun ka wadi mu gare mu yabo ne.
Sai dai a bangaren yan adawa akwai ababen da yasa suka goyen bayan ababe na gaskiya da suke tunanin sabon shugaban kasar na jamhuriyar Niger na aiwatar suwa a wannan lokacin, kamar da Alhaji Abdulmumin Mater member na kasa a kwamitin zartarwa na jam'iyyar RDR Canji ta Muhammad Usman, kuma shugaban rukunin yan adawa na gundumar birnin Kwani Yemini karin bayani.
Ka san mu abin da yasa abubuwan da manka ce tsohon shugaban kasa yana yi wanda ba su da kyau su ne wanga sabon shugaban kasa su ya sakance su ya ta wurin gyaran su, sai ya zama ganar da munka ce wancan aiki da sun kai bai da kyau, sai ya zama wanga sabon shugaban kasa kamar tabbatar da maganan muna zai shi ne abu na hitacce ga hili ko dan PNDS tare ya san da haka. Ai ka san zaman mutum daban ga haihuwar shi, saboda haka a wancan lokaci na ba kotu da wurinta mun ce ba dan kasa na ba kuma tare da hujjoji takamammi. Kotu ta yi bincike ta ce a dan kasa na ta aza shi ya yi takara, tunda ta aza shi ya takara mu ba mu son jayayya da abin da shari'ar kasa, saboda shari'ar kasa abu ce wanda ya kamata a girmama. Sai aiki jin zaben da an kai mu mun ka ce zabe ko da haka nan din ma kuma an dauka an kai kotu sai dai yawo, kuma ita ma mu Najeriya ita ma kotu mun ka ba muhimmancin ta.
Shi dai wannan lamarin na zuwa ne a daidai lokacin da yan adawar ke jiran sakamakon karar da Alhaji Muhammad Usman dan takarar su ya kaiwa kotun ECOWAS ko sediyawo ta kasashen yammacin nahiyar Afirka game da sakamakon zabe zagaye na biyu da ya kai ga shugaban kasar jamhuriyar Niger mai ci yanzu Bazoum Muhammad a kan karagar mulki tun kwanaki 105 da suka gabata. Haruna Mamman Bako na birnin Kwani, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwani a jamhuriyar Niger.
To gaida Haruna. To za mu sake komawa tarayyar Najeriya, inda a jihar Adamawa aikin rajistan katin zaben mazauna jihar ta yanar gizo da hukumar zaben Najeriya INEC ta kirkiro ke fuskantar karancin mutane, al'amarin da ya kai ga hukumar ta INEC kiran taron manema labarai domin shaidawa al'ummar jihar ta Adamawa muhimmancin rajistar. Kamar yadda za a ji karin bayani a wannan rahoto na Salihu Muhammad Garba daga jihar ta Adamawa.
hukumar zabe a Najeriya wato aine ita ce ta fidda wata manhaja saboda a gudanar da rijistar katin zabe ta yanar gizo a Najeriya a jihar Adamawa kuwa hakan ya fara bada awa al'umman ciwon kai domin kuwa al'umman jihar ba su fito sun anshi wannan gudanar da harkar rijistar ta yanar gizo ba kamar yadda shugaban hukumar ya tabbatar wato honorable Kasim G Gaidam wadda har ta kai shi ga yin taron manema labarai da ya kira ga iyayen yara da kuma yaran dan su mai da hankali sosai saboda nan gaba wannan katin zabe zai taimake su na yi masa tambaya akan cewar ko menene ma amfanin wannan taron
amfanin wannan taron namu shine mu gaya muku abubuwan da ya ku da kuma yawan mutanen da aka yi rajista mun yi rajista da mutane 1112 kuma mun ba da bayani akan cewa wannan 1112 din ba shi da yawa saboda wayan sojoji kudu sun yi rajista mutane da yawa shine muke kiran al'umma da sarakunan mu musamman ma yan siyasa da kuma civil society organizations taimaka ma matasa wanda musamman sun yi rajista din musamman su rajista saboda wannan abun ya fi sauki in za a taimaka musu za mu su hanyar samun internet
shi ma na shi bangaren shugabar gudanarwa na wannan hukuma wadda yake da hakkin tura malaman da za su gudanar da rijistar wannan katin zabe ta yanar gizo a kananan hukumomi 21 na jihar Adamawa Alhaji Muhammad Yalo shi kuwa cewa yayi
abinda hukumar zabe ta tsara dai shine yanzu akwai abinda muke kira lokaci da mutum zai iya shiga yanar gizo ko ya yi rijistar sabon kati ko ya gyara katin tsohon katin ko kuma idan katin ka ya bata ko wanda ba su yi rijista ba san san
to sai dai ba nan gizon take saka ba wasu daga cikin matasan jihar Adamawa sun koka domin sanin makamar yadda za a gudanar da wannan rijistar katin zaben ta yanar gizo
sunana Mikaido
kana da katin zabe
a bani da shi
to me yasa ba kai ba kuma gashi gwamnati ta ce a je a yi shi ta yanar gizo
to ni ina dai ji ana maganar ta yanar gizon nan ina nema ma ya ma ake fara yi ma ni ban sani ba
ko baka ma san yadda ake yi
ban sani ba gaskiya
to yanzu ka fasa yi
kenan a ba wai fasawa ne ba ina da bukata in san ya ake yi
sunana Suleiman Mustafa Dairo
to Suleiman Mustafa kana da katin zabe
ina da katin zabe
ko to kaga kai yanzu ka huta da yi a yanar gizo gizo
kenan shi yasa nake so in sani wanda yake da shi zai register ta online sun da lokacin tambayar register ta online ba abin da nake bukatun sani kenan
a yanzu haka dai ana kon gaba kon baya tsakanin rijistar katin zabe ta yanar gizo da kuma al'umman jihar Salisu Muhammad Garba sashen Hausa na muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya
a gaida Malam Salisu to za mu sake komawa jamhuriyar Niger inda masana tattalin arziki na kasar suka fara fashin baki game da matakin da kasar Algeria ta dauka na bude iyakar ta da kasar Niger biyo bayan wata ziyara da shugaban kasar na Niger Mohamed Bazoum ya kai a kasar ta Algeria a wannan makon a cewar Inciwar Abu masanin tattalin arziki na birnin Agadez wannan bude iyaka zai yi tasiri sosai wajen kara haɓaka tattalin arzikin kasashen biyu
wannan bude wanda aka yi in kuna tunani lokacin da ba a yi wannan frontier ba alhamdulillah abinci ma wanda ake hitowa daga Algeria na shigo wannan ka wakilta dai ne ba a baka amma da yan kudin ka komi ka samu kuma zarga zarga na kasuwa ka je ka dawo ko su ma su je su koma su su sai bisa shi wajen mu su sai wasu abubuwan da muke da mu ma an kasuwa mu su je can su yi sayayya su dawo abun a same shi da rangwame ba dai bane da lokacin da aka rewa wannan sharkin ko in ce wannan iyakar yanzu aka waye gari ko da shike yance iyaka yana rike tsakanin Niger da Algeria tubarakallahu ta hanyar saran dai ana samu abubuwa da yawa masu sauki kenan tunda yau an samu ambude sai a ce alhamdulillah din Niger ma za ta ce alhamdulillah so da yawa ko su dubu amma sha a ga da ita ce za ta cewa alhamdulillah habba iyaka kada kaman ce rabin mutanen a ga da wani Algeria ne to haka ne Algeria ma rabin mutanen da a cikin ta wajen yankin ta na gusu mutanen a ga da ne sannan ko an raba fami biyu ne ya kuma bude wannan iyakan ya bada dama wa'annan fami kin su ya ci zuna wanda suke so ba tare da wani an shiga lebelebe ba dan kwannan sai mu gode ma Allah da Allah ya kawo wannan ranar ta cewa da Algeria ta bude furocin din ta sakalin ta dinja sai mun taba mata sosai kuma mun shinjina mu wannan da suka wanda suka yi ne haka saboda gaskiya abin zai tallafa mu mutanen Niger kuma musamman na Agadez babban ribat ta wajen harka abinci ne na biyu ta wajen harkan zarga zarga mane wani neman mu da yawa na Niger wasu libi suke ta safar amma yawancin su Algeria ne suke ta tunda kasar libi ta tabarbare kenan yau da mutanen tawa da na Agadez su ne kawai da nake da faran za su jin dadin wannan budewa saboda zarga zarga za ta so da sauki kuma abinci tunda shine babban masalan mu a nan Niger za su samu da rangwame.
To kana sha'afa muna gabatar muku da wannan shiri na musamman ne daga nan birnin da magara. Yanzu kuma lokaci ne da Suleiman Muni Barma zai kawo mana shirin na kasa.
Nakasa
ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako. Shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Suleiman Muni Barma. A shirin da ya gabata mun zo muku da kashin farko na hirar da wakilin muryar Amurka a Damagaram Tamar Abari ta yi da Abdu Zubairu wanda ake kira Abdu Gurgu mai gyaran akwatunan talabijin da sauran na'urorin zamani. A yau za mu ji hanyoyin da bakon shirin ya bi kafin ya koyi wannan sana'a. A ɗaya bangare Malam Abdu kan taba aikin fawa jefi-jefi saboda ɗan magana na cewa kyawun ɗa ya gaji ubansa. Ga ci gaban wannan hira.
Akwai wani wana da ya gyaran fere, ina kai mi irin wannan ina gayin da yake kuma abu ya cije mun kaman a yanzu kama abu ya cije mun. Ina tambaye shi in ce kaza menene kaza sai gaya mini ko wajen son ko kuma wajen bawa kama wajen wuta haka duka ina tambaye shi. Amma yanzu alhamdulillah gaskiya ina da kayan awo wanda daga tele ta samu tsala an ka auna zaka gane a fare da mizir wannan duka insha Allah ina gani mai sosai.
Ai kai gadon fawa kamar baka yin ko wata hida ko fawa haka
cewa gaskiya wannan gadon suna ne yanzu haka ina ki ko da yau na hidi ragon suna
kana hida kenan.
Ina yi kwarai kwa wallahi ina yi sosai ma sosai
neman kare ake yi kana yi ko ku
a suna nema na gaskiya wanda suka sai ina aiki suna nema na tun da zawa ake a dauki a mota in je in yi
sai
in hida haka tunda ta sami ina yi
ta saniya
wallahi
kuma sai a biya ka.
Ai ana biya na sosai.
To kana yin hida kamar baka yin gashin nama da sauransu?
A'a ban na gashin nama tunda dai zo Allah ya mai cikawa wannan tunda da shi dai ba ma yin wannan
sai dai hida
kawai an ta samu ana zuwa yi.
To kama irin horo da ake ba kamar na kasassu na kungiyar na kasassu ko kuma wasu kungiyoyi haka masu zaman kansu ko kungiyoyi haka na turawa ko wasu ONG ko wani proje da suke ba da horo baka taba samu wani horo ba?
Wallahi ban taba samu wani horon ba. Da akwai wani mai gida na Sa'idu wanda yake santar kara sun taba yin alkawari za su kai ni wajen kara karatu kama wajen teknikin tuli haka mai faratar to yanzu kama aiki ne bai da ƙarfi da akwai su kaman da ana koyawa to yanzu gaskiya a wannan in babu su sai aikin gado ni zai aikin saka irin wannan ni kuma wannan duka gaskiya ban iya su ba wannan.
To yaya zancen kungiya kana cikin wata kungiya tana kasassu?
To gaskiya a yanzu dai ban na cikin wata kungiya.
To kamar wani irin alfanu ko kuma wata irin nasara ka samu a cikin wannan sana'a taka?
To gaskiya alhamdulillah saboda na samu nasarori da dama a rayuwata saboda na yi armi da wannan sana'a ta kuma kin ga dai tabarkala ya kin ga daki na gashin nan
gidanka
gidana ne wannan ina da rabin kari ina sa yawara ina yawwa daidai gurgurdo ina kula da iyali na alhamdulillah
ana taimaka
ina kuma yan uwa muna taimaka ma juna sosai.
To ka san akasari kamar na kasassu wasu in kamar na kasa ta same su sai kaga sun shiga barace ko wani maula ko sauran sai gani suke kawai kamar duniya ta tsaya musu anan wannan na kasa da ta same su ba sa iya yin abinda wani zai yi ba kawai kamar rayuwa ta tsaya daga nan ne zaka iya cewa ne
to gaskiya wannan tun lokacin Allah ya ga ma'aifi na baba wallahi baba Zubair ya ban gudunmuwa kamar mi akan kan yarda in yi bara ba dan kasa ba ko dan wani dama wanda Allah ya halitta haka akwai wanda tausayin ka zai ji kana ta iya ma ya dauki abu ya baka sai ka mai addu'a Allah ubangiji abin da yema Allah ya mi taimakon da yema Allah ya ma ya mi wanda ya wani to akwai kuma wanda zaka je ma kaman sayan kani ma zaka sai ka ga an daga ma hannu wannan abin ya karya min zuciya wallahi a ce ka zo bara ni ko wallahi ban ta zuwa bara ba kuma su ma yan uwana ina musu addu'a Allah ubangiji ya sa su gane da haraka bara koma baya ce kaskanta kai ne gaskiya
to masu raro nan muke rufe wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin wakiliyar muryar Amurka a Damagaram Tamar Abari da bakon shirin na kasa Abdu Zubairu ni Sulaiman Mumini Barma da na gabatar da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku Allah ba mu alkhairi
to a gaida Sule yanzu kuma ga Ridwana Abbas dauke da sharhin jaridun Ghana
Daily Guide da mu so ma sharhin jaridun na yau kuma a cikin manyan kanun jaridar an bayyana albashin Muhammad da matarsa jaridar tace ta bankado albashin wata-wata na tsohon shugaban jam'an Muhammad da matamakin sa marigayi Pakosi Arimisa Ata tare da matar cikin su Ladina da kuma Martilda lokacin da take mulki Mr. Muhammad yanzu haka yana nan yana gabatar da gangami akan amincewa da committee Professor Ntiam Wabudu wadda majalisar dokoki ta amince masa dangane da diddiki game da ainihin biyan allowance da kuma albashi kamar yadda doka mai lamba na 71 na ainihin rike ragabal mulki ta nuna rahoton ta bayyana dalla-dalla albashin na yanzu da kuma allowance din ta gabanin kasar da mataimakan su da kuma matattakin su sai jaridar da insight wacce ta rawaito manoma na kuka game da kauracewa da kuma karancin takin zamani jaridar ta ce wasu manoma a cikin kasar sun nuna damuwar su game da abin da suka ce kauracewa da kuma karancin takin zamani jaridar ta ce a cikin kasar wadda ke addaban su manoman musamman manoman wato masara sun kuka game da karancin takin zamani musamman a yankin Sisala wanda suka ce yana mugun ta asa ga manoma waɗanda ke fama wa kuma suke barin filayen su da ainihin shukar da suka yi cikin wani mummunar hali don nan ne ka jaridar da Herald wannan labarin na rawaito alkalin Chief Justice na gujewa tsarin binciken judge na ward a cikin badakalar dala miliyan 5 na wato rashawa jaridar ta ce babban alkali wato Kwesi Enemiyebuwa ya gwada alamar cewa shi mutum ne mai boye wani abu dangane da zargin rashawa na dala miliyan 5 da ake yi kasancewa ya kaurace wa tsarin mai gidansa judge na ward na binciken lamura da suka tanganci cin rashawa da sun ka hada da wasu alkalai na babban kotun da aka kama a cikin binciken asirin nan na dan jarida Anas Armiyau Anas a wancan karan ya hada ne da alkalan babban kotu da suka hada da Justice Paul Derry Justice Ayisiadu da Mustafa Habib Logo Justice Afi Isal Manson Justice IV Howard Mills da sauransu har yau dai a jaridan ta The Herald mai siyasa matar shugaban kasa ta yi iri sida albashin ta kuma za ta biya wanda ta karba da ya kama gana sidi 1899 da wannan muka iso karshen sharhin jaridun na yau Radwanullah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
a gaida malam Ridwan Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman da ya zo muku daga nan birnin Damagaram tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Tamar Abari ke ce da ku a kasance lafiya daga nan birnin Damagaram.